Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin sake kasancewa da ku a wani sabon shirin Najeriya a yau. Shugabanni a jihohi da dama a Najeriya na ci gaba da kiran al'ummominsu da su tashi su kare kansu daga harin 'yan bindiga. Waɗannan kiraye-kiraye na tada hankalin al'umma. Domin kuwa mutane da dama na ci gaba da tambayar wai shin waɗannan 'yan bindigar sun gagari hukumomin tsaro ne ko yaya lamarin yake? Ɗaya daga cikin waɗanda suka yi irin wannan kira shine Gwamna Aminu Bello Masari na jihar Katsina. Wanda ya irin wannan kira a kwanakin baya, yayin bikin ƙaddamar da cibiyar tattara bayanai domin inganta tsaro a headquarter 'yan sandar jihar Katsina.
To tun da ko wanda ya hidda ka da gidanka da gonarka ka yake shi wajibi ne, ko da haƙuri ne ka cije shi, ina bakan danko yake. Ina mutanen mu wai abubuwan da ya kamata su yi wa'ansu abubuwa masu dama masu ba'ai. Ana jiran ko brigadier aiko da sojoji koko 'yan sanda su zo koko a ce a turo jirgin sama. Iya za su yi nasu aikin, amma aikin zai fi nasara mu ma in muka taimaka masu. Ba za mu yarda ruwa ci mu ba, sai dai duk da za a yi. To in mutane suna ta gudu karab-karab da kaya sun je wannan garin, to in aka zo garin kuma sai su ina. We cannot allow waɗannan mutane su yi ta fushin namu daga gidajenmu ko daga gonakinmu. Ko kai nan ba wai ka je ka ta aika wannan ka ce wuri ka zaba ka zaba wuri ka zaba kai mai kayan goko. Ku ta aika da an nan an yi aika za an gaza, amma ba ku cewa ku ga abin da kuke. Ki ga ma cikin ku akwai masu aika musu hotunan abin da aka yi da labaran kayan.
Gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari kenan. Shi ma dai tsohon sanatan Zamfara ta tsakiya, sanata Kabiru Marafa. Ya taba irin wannan maganar a wata tattaunawar da ya da manema labarai akan matsanancin halin rashin tsaro a jihar Zamfara.
Su jami'an tsaron nan gaba ɗaya guda nawa muke da su. Shi harkar security shi yasa ba abu ce ba ta kawai a kawo 'yan sanda ko sojoji a ce a aje su kula da kaza. A shi harkar tsaro wato wata harka ce wadda ta shafi kowa da kowa, dole a samar da shi. Amma daga lokacin da kace kowanne mutum ko kowanne gida ko kowanne ƙauye sai an aje jami'an tsaro da za su iya kare shi, magana ta gaskiya shine babu mutanen da za su iya wannan abin nan. So dole ne mutane sai sun fito su ma da kansu sun taimaka ma kansu wajen ganin cewa sun kare lafiyoyinsu da dukiyoyinsu. Amma dai wannan ba dalili bane da za a cewa kamar tambayar da kai. Babu shakka jami'an tsaro sun kasa tsare mutane da lafiyarsu da dukiyarsu, ya Allah, saboda rashin yawansu ko rashin isassu.
Sanata Kabiru Marafa kenan. Tuni dai waɗansu jama'a suka ɗauki wannan shawara, ga dai waɗansu da suka bayyana wa abokin aikinmu Ado Abubakar Musa daga jihar Filato yadda suka yi wannan kokari.
Akwai 'yan vigilante da suke yawo a wannan area.
Haka, me sunan kauyen?
Alishin ne abin ya faru. Daga can ne suka biyo su.
Haka.
Sun ga irin budan su ba su yarda da su, ga san mutanen ka san yanzu ina rayuwa yake. To ba su yarda da su ba sai suka biyo su. To cikin ikon Allah da aka samu sai aka
kama
su. Aka akwai dama akwai wanda suke suna collaboration da STF.
Haka, da STF. Don
akwai gate na STF a yajin gina, akwai gate nasu.
Haka.
To suna collaboration da su, duk yanzu ne information za su kira sai su abin tare su. Abin da ya faru kenan.
To wani irin ƙarfin gwiwa a matsayinka na mazaunin can za ka iya ba ma mutane wajen ganin ciwon gashi abin yanzu ya addabi mutane?
To ƙarfin gwiwa kenan da muke barawa shi ne a yanzu nan ma akwai wani committee da za a yi zama na duka environment domin mu ga yadda za mu yi mu kare irin layukanmu da 'yan uwanmu a wannan tsakani.
Haka.
Domin matasa kowane rana suna ɗan fita banga da dare, da safe kuma kowane baƙon ido aka gani za a tsaya a tracing na suka shiga.
Haka ne. Ok, wato irin kokarin da kuke yi kenan?
gaskiya irin abin da ake kenan yanzu ba zaman
kuma kana ganin ciwon ko ina in suka tashi suka yi haka wata killa abubuwan za su yi sauki
insha Allah in za a yi ba da inda aka bayar a nan nun don Allah da wani abu zai taba faruwa haka nan ba ko dai ya faru zai zama zai ce wani abu ne wanda kuma ya fi karfin kaso
wayannan barai da suka zo sun zo ka wannan ƙauyen ne sai mutanen ƙauye suka gansu so da suka gansu sai suka alda su kabilun wurin da Fulani sai suka alata shi security Jamilu
wato sai suka sanar da security kenan
yawa ce ga wasu baki fuska sun zo
haka
so ashe dama sun saba zuwa sama wannan mutumin tracing har yana daukan kudi na ba su shi ne da ga mu sai suka zo suka zagaye su shine sai aka kama su aka zo da su nan daga nan kuma sai aka tafi da su STM
wato kuma kace jama'a su ma sun bada gudumawa
ai jama'a ne suka alati ma security
haka
cewa ga wasu baki fuska amma da an bar mutane ma ba za su iya kama su ba
haka
da ka gane tsoron su
haka ne
ba wanda zai yi tankaran su gaba da gaba
haka
yawa shine
kuma sun addabi wajen sosai
sun addabi wajen sosai
barayin mutane da barayin kuma
yawa da barayin hanya
Sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau ta Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma ta shafin Aminiya da DailyTrust.com ko kuma ta Facebook.com/AminiyaTrust da Twitter.com/AminiyaTrust. To madalla. A ci gaba da tattaunawa kan batun kiraye-kirayen da shugabannin siyasa ke yi na cewa jama'a su tashi su kare kansu ga ra'ayoyin waɗansu 'yan Najeriya akan wannan batu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yakubu Abubakar, mazaunin Yola daga Borno State. Ni ra'ayina nan shine abin da gwamna ya faɗa. Ta fuska biyu. A fuska ɗayan bai daidai ba, a fuska ɗaya kuma ya yi daidai. Ayin da ya daidai shi ne inda matasan za su tashi ko jama'a za su tashi su dauki makamai su yake bandit din na 'yan fashi da makami kamar yadda irin matasan Maiduguri da suka yi kun ga makamin da suka ɗauka ba wai makamin ka wanda ya taka kara ya karyawa sun dauki wuka da sanda da wasu irin bindiga da ƙanana irin dan gan ɗin nan inda wannan ne yake nufi gaskiya ya yi daidai faɗansa don a gaskiya in ba matasa ko 'yan cikin unguwa ko 'yan community da ya sun tashi sun tsaya ba in sojan su bare karewa gwamnati bare zo ya taya kawa ko an ku ne na cikin za ku tashi haikal ku yaƙe su irin yadda dai ya faru a Maiduguri sanda 'yan unguwa suka tashi suka haɗa kai tukuna suka yaƙe su a fuska na biyu kuma a gaskiya bai dace ba har in dai aka ce su tashi su ɗauki makamai don in sun yi kokari Allah ya ba su sun kauda wayannan in fashi da makamai next za su da kan gwamnati za su yi hamɓar da gwamnati za su yake sa za su kafa gwamnatinsu kuma daga nan tashin hankali sai inda Allah ya yi sa tukuna zai tsaya misali akwai wasu irin garurukan da suka yi haka suka yake insurgency kuma ya kare daga nan sun ga gwamnatin ma shi duk ƙarya ne za su dawo su yake gwamnatin.
Shi dai civilian bai iya kare kanshi gwamnati ita ɗauki wannan alhaki. Wannan alhaki da ya rata ya kan gwamnati, gwamnati ta ƙarfi ta da wannan alhaki. Fata na dai Allah ya sa wannan ƴan bindiga su dane su daina wannan abu.
Sunana Ibrahim Sani Ibrahim kuma ina magana daga nan garin Kaduna. A zahirin gaskiya ina goyon bayan kowa ya tashi ya kare kanshi sakamakon gwamnati ta kowane ɓangare ta gaza kare mana dukiyoyinmu, ta gaza kare mana rayukanmu. Ta gaza kare mana garuruwanmu, ta gaza kare mana komai, babu abin da gwamnati take iyawa. Ina bayan wannan kuduri 100% na kowa ya tashi ya kare kanshi ya samu makamin da zai kare kanshi. Sakamakon yanda muka yi zato ba haka muke gani ba. Ba su da matsala, yau suna can, gobe suna can. Ba su da matsala da mu halin da muke ciki.
Muryoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan da ke bayyana ra'ayoyinsu akan wannan batu. To tunda jama'a na ganin gazawa ce daga wurin gwamnati da kuma jami'an tsaro, abokiyar aikinmu Halima Jumrau ta tattauna da Gambo Isa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Katsina ga yadda tattaunawar tasu ta kasance.
To na farko dai abin da zan ce kira ne wanda yake ya zo daidai kan gaba
domin kira ne wanda ya daidai da dokar kasa. Dokar kasa ta ba wa kowanne dan kasa dama ya kare kansa daga dukkan wani irin ta'addanci. Shine kawai zancen da zan yi cewa yayi daidai da a gaya wa mutane cewa su farka daga baccin da suke yi, su taimaka wa jami'an tsaro domin su kafa kungiyoyi na sintiri na vigilante waɗanda yake za su taimaka musu wurin taimaka wa jami'an tsaro a haɗa ƙarfi da ƙarfe a haɗa hannu wuri guda domin a yaƙi waɗannan 'yan ta'adda.
Sau da dama za a ga kamar in ko ɓarawo ya shiga gidan mutum aka kama shi aka daka shi, za a ga kamar jami'an tsaro za su ce kar mutane su ɗauki doka a hannunsu.
Gaskiya ne, wato haka ne kamar yadda kika faɗa. Idan ka kama mutum kamar ɓarawo wanda yake ba makami ne a hannunsa ba, bai kamata ka kashe shi ba, kamata ya yi ka miƙa shi ga hannun hukuma domin ya fuskanci hukunci. Amma mutum ya zo ɗauke da AK-47 zai maka ta'addanci a gidanka, kai ma kana da makamin da za ka iya kare kanka. Kuma ko da ka harbi mutumin nan ka kashe shi, baka saba kowace irin doka ta duniya ba, ba ma ta Najeriya ba.
To amma kuma ai kundin tsarin mulkin Najeriya cewa yayi gwamnati ce take da alhakin kare rayuka da dukiyoyin 'yan ƙasa.
Gaskiya ne, haka kundin mulki, tsarin mulki ya faɗa cewa babban haƙƙin gwamnati shine ta kula da tsaron mutane sannan kuma da walwalarsu. Amma dokar ba ta tsaya a nan ba, ta ba wa ɗan ƙasa dama ya kare kanshi. Misali zan baki, yanzu a ce mutum ya zo gidanka da bindiga zai maka fashi da makami, kana ji kana gani, za ka jira jami'an tsaro su zo kamun ka fara tsare kanka. To kaga shi yasa aka yi doka, kuma dokar ƙasa ce an yadda da ita cewa idan aka zo za a yi maka ta'addanci ka kare kanka, ka kare gidanka, ka kare iyalinka daga dukkan wani ta'addanci.
Yawwa, to ba ka ganin hakar kamar za a ga kamar jami'an tsaro kun gaza shi yasa aka ce mutane su kare kansu?
Wannan ba gazawa ba ce, idan muka duba abin yadda yake a tsakani da Allah. Wato idan kika duba za ki ga cewa duk duniya ba a aikin tsaro sai tare da al'umma. Kuma ka kirawo al'umma ka haɗa kai da su domin su taya ka aikinka, wannan ba gazawa ba ce. Sannan idan kika duba maganar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi na 'yan sanda, mutum ɗaya ɗan sanda ɗaya al'umma ya kare al'umma 400, a Najeriya ba haka ba ne. Ba mu da yawan da za mu zama a kowane ƙauye. Yanzu baki misali kamar ba tsari, ƙaramar hukumar ba tsari, akwai ƙauyuka sama da guda 200, ba zai taɓa yiwuwa a ce 'yan sanda suna kowane ƙauye a lokaci guda ba. Amma idan mun haɗa kai da al'umma aka kafa ƙungiyoyin sa ido na sentiri, za ki ga cewa ana kuma kowa ƙasashen da suka ci gaba za ka ga akwai irin waɗannan community watch da ake kafa unguwanni waɗanda yake na sa ido ne, na tsaro ne, waɗanda yake za su taimaka wa jami'an tsaro wurin sa ido.
Wataƙila a wasu ƙasashe hakan zai yiwu, amma idan muka duba yanayin Najeriya da yanayin tunanin mutane, misali lokacin Boko Haram na sabo-sabo, akwai mutanen da ke yi ma juna shari masu ce wani ɗan Boko Haram ne. Ballantana yanzu an ce a ɗauki makami, kawai in wani na jin haushin wani kawai zai ce ai ɗan ta'adda ne, ai mai satan mutane ne kawai. Ba ka ganin barin mutane su ɗauki makamai kamar zai haifar da wasu hitintunu da rigingimun da ba a taɓa tsammani ba?
Gaskiya ne abin da kika faɗa. Wato misali idan aka bar mutane su kowanne ɗan adam, wato mutanen unguwa a ce wai kowa ya ɗauki makamin da zai kare kanshi, to wannan gaskiya kuskure ne. Amma idan aka ce ƙungiya aka kafa ta sentiri, wasu al'umma daga cikinmu aka zaƙulo aka ɗebo aka ce waɗannan su zo su haɗa kai da 'yan sanda, kamar yadda aka yi a Katsina, kin ga 'yan sentiri aka samu sama da guda 500 aka zaƙulo su daga ƙananan hukumomi aka zo aka yi musu horo. Irin waɗannan su ba bai cancanta a ba su bindiga kamar irin wacce take AK-47. A'a, za a ba su makamai. Akwai wata bindiga da suke ƙerawa da ta hannu wacce ake ce mata mai kulogi, ita ma bindiga ce mai kyau. Akwai bindigokin toka, akwai form action, akwai double barrel wanda ɗan ƙasa yana da dama ya mallake su, kawai a yi masa lasisi a ba shi. abin da yasa na faɗa haka, idan an yi an san makaman nan a hannun wa suke, an san su wane ne ƴan sintirin nan, kuma za su yi aiki tare da jami'an tsaro ne, ba wai za a bar su su kadai su je su zauna a ce za su yi gaban kansu ba. Idan aka yi haka, ina gani za a taimaka sosai. Amma magana a ce kowa ya tafi ya je ya sai bindiga, to wannan gaskiya bai yi tsari ba, kuma baya cikin tsarin dokar ƙasa, kuma kuskure ne, domin mun ga irin abubuwan da suka faru a wasu ƙasashe waɗanda suka samu kansu a irin wannan matsala, har yanzu ba su warke daga wannan ciwo na su bar ƴan ƙasarsu kowa ya ɗauki bindiga ya ce zai kare kanshi ba. Wannan kuskure ne. Amma idan ya zamana cewa al'umma da aka ce su kare kansu, sai aka koma aka ware wasu, aka zo aka ba su horo na musamman, ƴan sanda, jami'an tsaro da sojoji, kamar yadda na baki misali, da ƴan sanda da sojoji suka taru suka ba wa ƴan vigilante, ƴan sa ido, ƴan sa kai, aka ba su training, aka ba su horo na musamman domin a fuskanci wannan al'amari. Ina gani in an yi haka ba kuskure ba ne.
Gambo Isa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar ƴan sandar jihar Katsina. To wai ma mai kundin tsarin mulki ya ce dangane da wannan kiraye-kirayen?
Ina mamaki da gwamnoni, gwamna kamar gwamna da zai fito ya irin wannan magana ba tare da ya tuntuɓi mashawarta ko kuma kwamishinan shari'arsa ba. Wato kundin tsarin mulki na ƙasa, sashi na 14 sakin layi na 2 ba a cikin baka. Abin da ya ce shi ne, the security and welfare of the people shall be the primary purpose of government. Tsaro da walwalar jama'a shi ne ginshiki aikin farko na gwamnati. Saboda duk sanda gwamna ya fito ya yi maganan cewa wai jama'a su dauki matakin kare kansu, to gaskiya alama ce ta karyewa gwamnati, gwamnati ta faɗi kamar ma babu gwamnati kenan.
To barista, ina ma'anar hakan a mahangar doka? Kuma me hakan zai iya haihuwa idan aka yi la'akari da abin da kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce game da kare rayukan 'yan ƙasa da dukiyoyinsu?
Da mahangar doka, wannan abin da zai haifar shi ne, zai haifar da ƙarin tashin hankali da kuma fitintinu ta inda ma ba a zata ba. Duk da gwamnati ta ce ka ɗauki matakin kare kanka da kanka, tun da gwamnati ita ce take da tsaro, ita ce take jami'an tsaron nan, jami'an tsaron nan a hannun gwamnati take, ita take biyan su, take ɗaukar su aiki. Idan ba ta aikin su a sauke su, idan ba su yi ba a canja wasu. Amma gwamnati ta fito ta ce kowa ya kare kansa, gaskiya ya ci karo da kundin tsarin mulki. Idan gwamna ne ma ya ci karo da rantsuwar da ya yi ko shugaban ƙasa. Saboda a rantsuwar da gwamna ya yi ko shugaban ƙasa, a rantsuwarsa yana ɗaukan alkawari kuma ya rataya alƙawari cewa zai kare kundin tsarin mulki na ƙasa, kuma zai aiki daidai da dokar ƙasa. Saboda haka duk inda ya gaza is a breach of oath of office, ya karya rantsuwar da ya kuma karya alkawarin da ya ɗauka na aiki, kamata ya ma ya haƙura da aikin gwamna ko ya resign ya sauka.
Kenan dai bai kamata mutane su ba wannan magana mahimmanci ba.
Wannan magana kamata ya yi mutane ba ma su ba ta mahimmanci ba. Wato manya su fito a faɗa wa gwamnati gaskiya. Saboda gwamna ko shugaban ƙasa ya fito ya ce mutanen gari kowa ya kare kansa, wannan ba daidai ba ne. Kuma kamar an bar kowa ya yi ta kansa kenan, babu ma gwamnati, kamar ma babu ƙasar taru shekenan.
Barista Ma'aruf Muhammad kenan, lauya mai rajin kare haƙƙin bil'adama a hirar da yi da abokiyar aiki na Halima Jumrau. To masu sauraro, ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai kuma lokaci na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau a nan Abuja da Ado Abubakar Musa a Jos, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku a madadin su duka, ku huta lafiya.